إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شابكوي قواتن سفر هجاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة هذا هكرا دبو ديا دلي حدود أربعين دبيو wanda yazo daidai da 10 ga watan 4 ga watan 10 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasar din mu na 6 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin fannu ta'amul baina zawjai wato yadda ake mu'amala tsakanin mata da kuma mijinta idan ba a manta ba sati da ya gabata ba mu gabatar da karatu ba sakamakon wata lakta ko wancan satin ne kai wancan satin ne ko to na sha kunu akai kenan to mun tsaya akan lata akul mahar zawjatika wato kada mutum ya cinye sadakin matarsa muka bada bayani dangane da waɗanda suke aure na bashi kuma daga ƙarshe su hana matar sadakin su hana ta duk wani haƙoƙinta sannan muka zo muka yi babin ibtasim innaka fil baiti kayi murmushi mana kayi dariya a fa cikin gida kake muka yi bayanai dangane da wato alherin da ke cikin mutum ya zama mai far'a a cikin gidan shi da kuma masifar da ke cikin kunci da ninkufurci da fushi da kuma ainihin wato daura fuska ko ga mata ko ga miji wanda yake haifar da masifa a cikin gida to muna cikin wannan babi ne lokaci ya kure bana mun yi gaba ta 1 da ta 2 da ta 3 da ta 4 yau za mu tashi gaba ta 5 malan yace tazawwajat imra'atun min rajulin wata mata ta auri wani miji fakana da'imul bushri sai zama shi kullun a cikin dariya yake kun san akwai irin waɗannan mutana ko hira kake da su dariya suke yi ko babu akwai abin da dariya da ba na dariya ba da abin da yayin na murmushi wallahi su haka Allah yayi fuskar su kullun a cikin annashuwa irin waɗannan mutanen ba sa yin hawan jini balantana hawan ruwa ko hawan diwa ko hawan kunu ko hawan suga na fata an fahimta ba sa hawan komai su saboda su Allah bai yi su ma wani abu na bata musu rai ba sai ka taho da hayaniya ka taho nan ka bata akan abu kana musu bayani su tsintsire da dariya ce ka habawa ne habawance yanzu dan Allah akan wannan duk kika bu kika ta da jijiyar wuya kike ta hada zufa da Allah ki manta da wannan abu sai ki ji gaba ɗaya su ba su dauki rayuwar a bakin komai ba to akwai haka wasu Allah ya yi su wani kuma dan kankanin abu sai daga masa hankali yayi ta masifa yayi ta fada yayi ta hayaniya yayi ta kaza ai ta bashi hakuri yace ba zai hakura ba akwai wanda zaki ga an masa laifi wato wallahi sai wata guda bai sauka ba wata yana kallon kin ku hada ido sai ya kara murtukewa ya tuna da cewa watan da ya wuce kin masa kaza a'udhu billahi kada Allah ya hada mu da irin wannan zuciya wata tai sati malam ranta a bace ba dole zuciyar ki ta buga ba dole jinin ki ya hau ba kuma wallahi babban abin da ke jawo irin wannan kuncin zuciyar shine rashin ambaton Allah domin Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ko sai ya ce ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub lalle waɗanda suka yi imani zukatansu suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah Allah ya ce ku saurara da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa to idan Allah ya jarrabe ki ko ya jarrabe ka da irin wannan zuciya mai yawan fushi mai yawan bacin rai mai yawan kaza to mutun ya lazumci menene ambaton Allah daga cikin manya-manyan ambaton Allah kuma karatun Qur'ani shine kan gaba aqalla a wuni ko da shafi biyu ki dinga karantawa da safi, ki karanta shafi biyu da rana, ki karanta shafi biyu da daddare, akalla kin samu rabin izu kenan ko? To sannan wahe gari ma kin yi izu, kin ga kenan a cikin kwana 60 zaki sauke menene Qur'anin gaba daya a cikin kwana 60 wata biyu. In dai kullun zaki rabin shafi abin rabin izu, to a cikin wata biyu zaki sauke Qur'ani ka tokan din shi. Jama'a muna asara ko ba ma yi? Muna yi, kuma sai wata biyun ta zo ta wuce a banza babu abin da muka yi wallahi. Ba karatu, ba sallah, sai yawan dukan sunnar manzon Allah. Ba haka yara suka ce ba? Allah ya kiyaye. To shine tazawwajat imra'atun rajulin fa kana da'imul bushr, wata mata ta auri wani mutum sai ya zama mai yawan murmushi, mai yawan fara'a, mai yawan dariya, wal ibtisama, mai yawan murmushi, yana yawan murmushi, yana yawan jin daɗi, yana yawan ainihin wato a nuna farin cikinsa. Muhazzabul akhlaq, mai ɗabi'u masu kyau, ɗabi'unsa suna da kyau, suna da, yana da mutunci. Wa marratul ayya, ana nan a cikin wannan hali ainihin wato watofiyar rajulu, sai wannan mutum Allah ya ɗauki menene, ya ɗauki rayuwar shi. Fa urida alaiha zawaju, sai aka dinga buzuro mata da mazaje, to ki auri wani mana, ki auri wani mana, ki auri wani mana, ai ga wani mana yana da hankali, ai ga wani yana da kaza, aka dinga buzuro mata da mazaje. Min rajulin akhar, aka kawo mata wani mijin daban, aka ce ta aure shi. Fa qalat, sai matar ta budu baki ta ce, inna zawji lam yamut, ku kuke ganin mijina ya mutu, amma ni a gurina bai mutu ba, a gurina bai mutu ba. Ina fata an fahimta. Tace fa wajhuhul basim, fuskarsa mai yawan murmushi, mai yawan fara'a, almutahallal, wanda kullum a sake take, ba kunci a cikinta. Wa akhlaquhur raqiqa, da kuma arrafi'a kai, da kuma ɗabi'unsa masu daraja ɗin nan, masu hali. Ta'ishu ma'i, har yanzu fa ina rayuwa da murmushinsa, da dariyarsa, da fara'arsa, da kuma ɗabi'unsa. Ma'ana kullum idan na tuno shi, na tuno irin yadda yake mu'amala da ni, sai ina jin nutsuwa da kwanciyar hankali, don haka ni ba ni da buƙatar wani namiji yanzu a kusa da ni ko rabu da ni. Ku kuke ganin mijina ya mutu, amma ni a gurina bai mutu ba. Da Allah ku ji. To haka ake so, idan mace ta rabu da miji wanda yake dan mutunci, wallahi in dai yana mutunta ta, to zaki ga hankalinta a tashe yake kullum, saboda kullum tana tunanin irin wannan mutuncin ina za ta samu shi. Ba haka ya faru da ɗaya daga cikin matan manzon Allah ba? An gane maganar da kiwo ko? Mijinta ya rasu, Abu Talha, sai manzon Allah ya je ya ce mata yana son ta. Sai ya ce ta yi addu'a, Allah ka mata wanda ya fi alkhairi. Sai ta ce haba manzon Allah, ai ni ba zan samu mutum mafi alkhairin Abu Talha ba. Ta ce ai ce a ki yi addu'a ne. Shikenan ta ce to shikenan, tunda ka ce ai addu'a, kuma kai annabi ne, ba za a ki ba. Da ta yi addu'a, sai annabi ya ce yana son ta, zai aure ta. Ya fi mijinta ko bai fi mijinta ba? Ya fi. Amma abinda nake so in fitar cikin maganar shi ne, yanzu ita a yadda take ji, yadda ya mu'amalance ta, tana jin cewa ba za ta samu miji kamar shi ba. Haka ne ko ba haka ba? To haka ake so kowane namiji ya zama a gurin matar shi. Ka ɗabi'ance ta, ka mu'amalance ta, ka zauna da ita da mutuncin da za ta ji cewa ka ɗauke mata matsayin uba da uwa da 'yan uwa da dangi. To in mata ta samu wannan, to ta samu abin da ya kamata ta samu a rayuwarta. Sauran abin da ya shawara mata shine ta dage da ibada, amma ta samu komai. To haka in miji ya samu mata mai irin wannan halayen, to shi ma wallahi ya gode wa Allah. Kada ki zamanto mijinki baya jin daɗinki, baya yabawa da halinki, baya jin murmushi da fara'a idan ya tuno ki. Akwai fa mutumin da matarsa ta rasu, da ta rasu bayan an gama biso, sai ya koma da yamma, sai ya je ya ɗauko wani zabgegen dutse da ƙyar ya iya ɗaga shi, sai zo sai sake dorawa akan kabarin. Masu gyaran makabarta suka ce malam lafiya yace wallahi ina ganin kabarin za ta taso ne ta dawo duniya, kuma in ta taso ta dawo duniya na shiga uku garin sake danne ta ta ƙara nutsewa a ciki saboda ya sha wahala. Dan Allah mai kike tsafaragen yadda yayi wahala shi ya tsammaci ma za ta iya dawowa. To haka akwai matar da ita kuma mijinta idan ya rabu da ita murna, wata in mijinta yace ya sake ta, kin ga dai saki bala'i ne ko, amma wallahi in mijinta yace ya sake ta hate ayyiriri tai shewa tai tsalle sai ta bugi silin ta dawo kasa saboda tsabar murna. Me yayi dalili? Saboda ba mu'amala mai dadi, wallahi ba ma mu'amalantar matan mu da dadi. Wannan shine gaskiyar magana. Kai dai ba za ka kawo wadataccen abinci a gida ba, mata su yi ta kuka cewa mijinsu baya kula da su. Kai kuma ba za ka wadatar da ita da ruwan sha ba, kai kuma ba za ka wadatar da ita da sutura ba, balantana in ba ta da lafiya in ta buga ma waya sai ka ce to ki tafi kemis din malam Buba, in kin je ki ce injini ne ya duba duk abin da ya kamata sai ki ga mun na dawo, shikenan iya abin da zai iya yi kenan, bai san me yake damunta ba. Jama'a haka yana faruwa ko ba faruwa? Yana faruwa. Mazaje da yawa ba sa iya daukar dawainiyar su kai matan su asibiti su je su binciki me yake lafiyar su, ayi gwaje-gwaje, ayi kaza ayi kaza, yana sannu sannuwanci, Allah ya baki lafiya, Allah ya sauwake, Allah ya yaye miki, sannu mamar wani, sannu kaza, babu ruwan su. Da haka shi yayi gabar, ita kuma ta yi yamma ta tafi asibiti. Ki ga mata tana ta kara kaina da ƴan acaba da masu keke nafiya za ta je asibiti, mijinta yana gari ba wai baya nan ba. Wannan wani irin wulakanci ne. To wallahi ku ji tsoron Allah mazaje, kuma kowa mata ku ji tsoron Allah, kowa ya gyara bangaren shi, ya kula da dan uwan shi. Wannan zama na aure zama ne na a mutunta juna, zama ne na ayi abin da ya dace wajen mu'amalar mu tai dadi, rayuwar mu tai dadi a lahira mu haɗu a aljanna. To in akai asara aka ya zanto wannan bai samu ba, to lamari ya baci, Allah ya kiyaye. Dan haka malam ya ci gaba da cewa aka cewa wannan mata ki zo ki auri wa na mana, sai ta ce fa wajhuhul basim almutahallal wa akhlaquhu arrafi'a ta'ishu ma'i, fuskar sa mai yawan murmushi da yawan fara'a da dariya da murmushi da dadin mu'amala da ɗabi'u masu kyau da yake da su, wannan suna nan muna rayuwa tare da su, don haka ba ni da buƙatar wani miji a kusa da ni. To amma kuma ala ayyi halin ba a so mace kuma ta zauna babu miji, matukar ke mutuniyar arziki ce, to Allah zai saki hada ki da mutumin kirki. Na fata an fahimta. Yawwa, saboda azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa harrima dhalika 'ala almu'mini. An gane? Saboda haka in mutumin kirki ne, Allah zai hada shi da mutumin kirki dan uwan shi. In ku kai na banza ne, to dama al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Ko Allah ya ce mutanen banza ga mutanen banza ƴan uwansu, mutanen arziki ga mutanen arziki ƴan uwansu. Haka Allah ya tsara. Saboda haka in Allah ya zamanto da ke mutuniyar kirki, to da izinin Allah ba za ki zama da mutumin banza ba, sai dai jarrabawa. Jarrabawa kuma wata abu ne daban, wanda shi kuma ba shi da alaka da ke cewa mutuniyar banza ce. Za ki ga matar kirki ta auri miji wanda ba shi da mutunci. Me ke faruwa? Jarrabawa ce. Kowa da irin yadda Allah ke jarraba shi a rayuwa. To sai ki dauki wannan a matsayin wata jarrabawa da Allah ya yi miki, wanda a dalilin ta kuma kina iya samun rahamar Ubangiji. An gane? Dan kar kuma wani ya ji wannan ya ce to malam ni na san ba ni da wani halin banza, ba ni da ɗabi'un banza, ba ni da duk wani abin da ake zargin mace da shi, ni ba ni da su, amma fa ga mijina yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza. Ya kuma haka? A'a, zai iya yiwa Allah ya jarrabe ki. Baki ga Annabi Nuhu bane? Annabi Nuhu ba annabin Allah bane? Amma dan sa menene? Kafiri ne, ko ba kafiri ba ne? Har ma ya nemi a kan ranar da za a yi ruwan tsufa, ya ce wa ɗan ka zo ya bunayyar kan ma'ana, ɗana zo ka haiga jirgin ruwa mu tsira tare da kai. Sai ce a'a, ga abin nan dutse can a tsakiyar ruwa, zan je na hau kan dutsen, duk yadda za a yi ruwan saman nan ba zai taro ni ba. Ashe kumfar teku ne ya gani, ya ɗauka dutse ne. Kumfa ne ya taru, sai ya zama kamar dutse, sai ya ce zai tafi can ya je ya tsira, ba zai shiga jirgin baban shi ba. Annabi Nuhu ya ce masa la asuma al-yawma fa, bai fa ba mai kubuta fa,
in fa kazo fa
yace ina fa kana min al mughraqina sai ya zama cikin dulmiyayyu kin ga kenan jarraba wa Allah ya wa annabi nuhu ba dan annabi nuhu mutumin manza bane sai Allah ya hada shi da da kafiri haka ne ko ba haka ba to haka in kin kalli fir'auna shi kuma sai ga matarsa asiyatu bintu mazahin sai ga ta ita kuma mumina yar aljanna tun daga nan duniya aka yi mata albishir an gane ko wa maryam ibnat ibrahim allati ahsanat farjaha ko fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat min alqanitina ina fata an fahimta to haka yayi yana magana akan ainihin wato matar fir'auna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimina to wannan kin ga jarrabawa ce ga mata yar aljanna tun daga nan duniya sanda Allah ya bada tarihin ta cikin alqur'ani amma mijinta wane ne fir'auna ya ce Allah ne ma shi tsabar kafirci to haka in kin dawo zaki ga ga annabulut saboda tsabar yadda dabi'ar luwadi ta zama masifa kun ga annabi lutu fa annabin Allah ne sunan sa kenan a cikin alqur'ani amma da Allah kin taba ganin mutumin da ya sa wa dansa sunan sa ludu kin taba gani me dalili yanzu haka da zaki sa wa danki ludu baki laifi ba dan sunan waye annabin Allah ne amma saboda munin aikin da aka jingina shi zuwa ga sunan annabin sai ya zama hatta sunan ma kyamar sa ake yi haka ne ko ba haka ba to ki duba shi annabin Allah ne manzon Allah ne shi amma ki duba matar shi wani irin kangara ne ba ta yi kin ga can ga matar kirki fir'auna mijinta nan kuma ga mijin kirki annabul ummata su kuma kafira haka Allah yake saboda haka jarrabawa tana iya samun mace danta ko yatta ko mijinta ko wani daga cikin danginta ya zama lalatacce haka yana iya samun mutum ga kamalami wallahi sai Allah baka kangararren da to wanda ya san Allah na iya jarrabar bawa zai maka uzuri amma wanda bai san haka ba sai ya ce a malaman ma a ai baba ai shikenan Allah ya kiyaye to wannan shine to shine yake cewa a take cewa ita wannan ya ishe ta ba ta da bukatar wannan miji amma dai mace ta aure shine abin da yafi Allah zai iya hada ta da na kirki wa qala imra'atun tashku hala zawjiha ita kuma wata mata kin ji akasi ita kuma wata tana wata mata tana fada tana koka tana complain akan matsalar mijinta tace zauji mijina da'imu dhahiki ma'a asdiqaihi idan ya fita waje gurin abokai ya dinga kyalkyala dariya kenan kun san akwai irin waɗannan mutanen yana fita waje a kofar gida kina cikin gida kina jiyo muryar shi ai wallahi tallahi an yi kaza kyal yana shigowa gida yanda kika san an saka kwado an rufe bakin shi mallam haka zaki ga murtuki ya hada fuska amma fa a waje har muryar shi ake jiyowa to ku lura akwai abu biyu da yake faruwa wani lokaci halin mazan ne ba shi da sakewa a gidan shi sai dai a cikin abokai to wannan yana faruwa kamar yadda yanzu malam yake mana ishara wani lokaci kuma keke ce munafukar Allah ke kika ja wannan matsalar haka ne ko ba haka ba ba kya masa mu'amala mai dadi ke ma shi ma sai ya dauki wannan dabi'a na mummunar mu'amala dan haka in dai yugo kusa da ke babu murmushi ba dariya to in kin san matsalar daga gurin ki ne to sai ki kokarin gyarawa idan kuma matsala ce wanda tasa ce kadai ke kina ta kokarin ki kyautata ki mutunta ki masa fara'a ki sa shi dariya amma yaki to sai ki hada da addu'a sai kursiyi kuma an gane ko da amanar rasulu ai ta gaya wa Allah har Allah madaukakin sarki ya sassauto da yanayin yadda yake da haka yake cewa wa qala imra'atun tashku hala zawjiha zawji da'imu dhahik mijina yana cikin ya dawwama cikin dariya ma asdiqaihi tare da abokan shi amma kathirul abas mai yawan murtukewa ne da bata rai fil baiti idan ya shigo cikin ina cikin gidan shi daga ya shigo gida sai ya daura fuska amma idan yana cikin abokai to nan kan fa dariya haddata sayarwa nan kan za a yi ta to Allah ya kiyaye mun zo karshen babi akan cewa mutum ya zama mai murmushi da dariya a cikin gidan shi kai tsaye kuma za mu shiga nida'u zawjati bi ahabbil asma'i. Babu zai yi magana akan kiran mata da sunan da ta fi so ko sunan da aka fi so, duk zai iya daukar ma'ana. Zaki ga mazaje da mata ba sa kiran mazajensu da sunaye masu dadi. Da yawa sai ki ga ƴan duniya su suke da wannan ɗabi'a, amma matan aure da mazan aure ba su da wannan ɗabi'a. Ba haka bane? Ku faɗa tsakaninku da Allah, ba wai tsura min ido za ku kuna kallo na ba. Haka ne ko ba haka bane? Tsakani da Allah haka ne. Zaki ga ɗan duniya da ƴan duniya in zai mata text ya rubuta sunaye masu kyau, ya zunzurutun mazarutun kwallon kwankwalatin tantanin makwallatan kokon kurkurun kurabatar makoshin zuciyata, wane ne ya ta jawabi mana. Haka ita ma tai ta jawabi, tai ta faɗin maganganu masu daɗi, ta kira shi da wasu sunaye da wasu kofin da in ba aljanu ba, ba masu wannan siffofin. Na fata an fahimta. To amma kuma matar aure da mijin aure sai kiga babu wannan tsakaninsu. Ni na rasa me yake faruwa. Wani lokaci ka ce to an gaji da juna ne yasa haka take faruwa, to amma kuma me yake abin gajiya a abin da yake ibada ne, da kuma abin da yake wato kwanciyar hankali ne da nutsuwa, domin Allah ya kira aure kwanciyar hankali, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya kira ma'aurata a matsayin masu kaunar juna da tausayin juna da jin dadin mu'amala da juna da kuma masu farantawa juna rai. To abin tambaya shine menene yake jawo wannan bacin ran da bahi da gaira bahi da dalili, menene? To wannan yana daga cikin matsalar da yau ta hana aure lasting, ta hana ma'aurata zama lafiya, ta hana mata cin dadin aurensu. Amma wallahi inda zamu koma irin waɗannan halaye da Annabi ke gaya mana da yadda sahabbai suke mu'amalar matansu da kuma yadda musulunci ya tsara, to da zaki ga cewa abubuwa da yawa sun samu, an samu saiti a kayansu. Don haka yake cewa as'id zawjatika binida'iha bi ahabbil asma, ka kyautatawa matarka, ka kwantar masa da hankali ta hanyar kirinta da suna mafi dadi, wa ajmalul alqab, da kuma mafi kyawun laqabi. Laqabi ya ummu wacece, ummu wacece, mata suna so a ce mamar wani ko mamar wance, haka ne ko ba haka ba? Galibi ko bata haihu ba, baki gana na Aisha ba, ba ta rada, amma ummu Abdullahi ake kiranta, tai alkunya da dan kanwarta. Na fata an fahimta. To ana so ayi alkunya ko ayi laqabi ko laqabi mai kyau, an gane? Ko ka kira ta honi, ko ita ta kira ka honi, ko chakuleti, ko minteti, ko dankalati. Wani kin san dankali yake so, to saboda dankali yana burge shi sai ya siffanta matarsa da wannan. Ina fata an fahimta. Ko wani a makamancin haka, ma'ana dai abinda kake so ko take so ka mata laqabi da shi. To haka ake bukata. Za mu zo mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da kasancewar sa annabin Allah, amma zaki ji yana saka ya sunan nana Aisha dan ya faranta mata rai. Har ma aka samu ruwaya ita ma nana Aisha akwai sunan da take kiran manzon Allah da shi, amma in ta dan aka samu tangarda ta dan bata rai, to sai ta canza sunan, kuma sai ta koma tana kiransa wani suna daban. Har ma annabi yana gane cewa yau nana Aisha tana cikin farin ciki saboda sunan da take kiransa da shi. Haka idan ranta a bace yake kuma yana ganewa. Ina fata an fahimta. Za mu zo duk zamu bayani insha Allah. Shi ne yake cewa atir ajwa albayti bi araqil asma'i ila qalbiha, ka kansasa gaffan gidajenka, gidanka da cikin sasannin gidanka ta hanyar kiranta da sunaye masu dadi, da kuma lausasa mata da tausasa mata zuciya ta hanyar gaya mata kalma ko laqabi wanda zai faranta mata rai. Ihris da'iman ala an yakuna hadha al-ismul jamil ala tarfi lisanika, sannan ka kwadaitu ka saka wa ranka cewa kullun wannan suna mai dadi ya zauna akan harshenka. Ina fata an fahimta. kin san wasu saboda tsabar sunayen matan su ya zauna akan harshen su wallahi ko magana yake da wasu kawai sai ki ya kama sunan matar shi ko kuma in zai kira ka kawai sai kwala matar shi kira ana gane mutun yana zaune da matan sa lafiya ta hanyar haka akwai wani abokin mu yana da wannan dabi'ar in kuna zaune da shi in zai kira sunan ka sau biyar to sau uku zai manta ya kama sunan matar shi sai ka tunatar da shi ka ce kai ni ne Aisha sai ce uzubillahi hakuriwa ne saboda sunan ya zauna a bakin shi sannan kuma yana jin dadin mu'amala da ita amma fa ina gaya muku wallahi dadin mu'amala yake kawo wannan in ba dadin mu'amala wallahi ba yadda za a yi mijin ki rike sunan ki har ya dinga kiran sunan wasu abokan shi da sunan ki ina fata an fahimta saboda haka dadin mu'amala yake kawo haka idan kina da mu'amala mai kyau sai ki ga mijin ki yana da wannan abun kuma ya saki a cikin zuciyarsa irin sakawar da yake ainihin wato mantawa ma ya dinga kiran sunan ki a wasu gurare to shine yake cewa ka kamsasa gaffan gidanka ta hanyar baza wannan suna a cikin gidanka kana yawan ambaton sa ga matarka faqad kana nabi sallallahu alaihi wasallama yunadi Aisha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da kiran nan Aisha radiyallahu anha Allah ya kara wa nan Aisha yadda bi ahabbil asma'i ilaiha gadda suna wanda yake mafi kyau gare ta fa yaqulu laha idan annabi ya tahi kiranta sai ya ce ya Aish Aish da Allah baki da abin bayri mazar qailius ba abin da zaki wallahi an gane ko yawa kuma kullun in nazo wannan gabar ina faɗa muku kada miji dan shi kuma misali sunan matarsa Delu sai ga to ya zai juya abun eh kace ya Delus ko Candes ya aka yi ne ina fata an fahimta yawa ke ma idan bube sunan sa yake ce ya Bubes kidan sa aka yashi haka shi ma yadda zai ji dadi amma kawai ki kira shi buba kawai gaya eh to wannan duka yana daga ciki sai kidan sa aka yayi da zai ji dadi yanzu ga annabi Aisha ne amma sai ya ce Aish ya daura shinun din ta'ul marbuta din kuma ya ma cire ta gaba daya ita kuma sai ta ji dadi tana jin dadi mata kuna son yabo eh kuna so a gwada hoda to Allah ya albarka haka ake so duk abin da zai jawo kwantar hankali a gida yasa malamai ma suka ce an halatta yin ƙarya tsakanin mata da miji saboda ƙarya tsakanin mata da miji in dai dan ta samu kauna ne a zuciyar ta dangane da kai malamai suka ce ba laifi bane haka shi ma in dan ki sa kaunar sa ne a zuciyar ki wannan ba laifi bane a zuciyar sa ba laifi bane dan haka suka ce lallai yin abin da zai haifar da kauna tsakanin mata ko da ko wannan abin ba gaskiya bane ba babu laifi dan an fade shi yanzu misali zaki ga wani saurayi in yazo hira Allah ya yi shi da ba da labari mata kuma akwai ku da san labari a bata hira dai kawai da labaru to wallahi wani ya iya kirkiran labari in yazo sai ya shiryo labari ya ai abu kaza ne da zuwan lahi ya faru abin da ya bani mamaki wance Allah wani wallahi tallahi ai wallahi kaza 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 sai ya shirya labari wallahi kariya yake ba abin da ya faru ke kuma ke ta mamaki kina iye ce wallahi tallahi to Allah Allah kike yi gobe ya dawo saboda ya iya bada labari to mata suna son wannan to saboda haka malamai suka ce idan mutum yana wa matarsa irin wannan dan ta so shi ne ko ta kaunace shi ko kuma ta ji dadin mu'amala da shi ko kuma ta sa shi a cikin zuciya suka ce ba laifi bane in ji malamai ina fata an fahimta da haka yake cewa a wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya kulu laha yana cewa nana Aisha ya humaira yake yar jaryarinyan nan li jamaliha wa husniha saboda matar manzon Allah nana Aisha kyakkyawar mace ne sannan kuma tana da mutunci tana da karamci kun gane ya humaira yake yar jaryarinyan nan dan haka idan misali karkuwa mijinki baki ne kice ya duna wallahi in ya gaura miki ba riba ruwana kin ji annabi ya kira Humaira saboda ita jace yace to shikenan mallan tun namiji na black ne bare ni kuma dan saka wallahi in ya gaura miki ma riba ruwan albani ki san wanda ki sanya za a yi ki dan yi masa dan abin da zai dan ji dadi ina fata an fahimta ki san ki nemi wata suffa wanda yake mai kyau sai ki suffanta shi da ita an gane magana da kyau ko yawwa ko kuma ya zama wani dan lukuti ne hakan nan ki zo ki bashi suffar lukuta yayi to wallahi zaki samu matsala ba ruwa na an gane ko saboda haka manzo Allah yake kiranta Humaira to wannan Humaira din bari ku ji wani sharri da yan shi'a suka shigo da shi Allah wadan dan shi'a wallahi yana da fassara guda biyu na farko ana in aka ce Humaira ana nufin jan mutum ko farin mutum haka dai fatsi da haushi da Hausa abinda Bahaushe yake cewa fatsi ko ja sannan kuma aka ce Humaira ana nufin akwai wani darasi a nahwu ana ce masa tasgiri wato kankanta abu misali Hassan kyakkyawa ko to Hussein dan karamin kyakkyawa ina fata an fahimta Umar ko babba to Umayr dan karamin Umar ina fata kun fahimci magana to wannan akwai shi a darasin larabci ana kiransa tasgiri wato idan zaka ce ga babba ga kuma karami amma duk sunan su daya to sai ka tasgira to idan ana so a ce Hamir Jaki to in za a ce dan karamin Jaki sai a ce Humayr dan karamin Jaki to da suka tahi yan shi'a dake matsiyata ne sai suka ce ai annabi ba yana nufin Humaira jar yarinyan nan ba farar yarinyan nan ba abinda annabi yake nufi da wannan Humaira din jaka annabi yake nufi wallahi tallahi yan shi'a sai suka juya abun sai suka ce wai annabi yana suffanta nana Aisha ne da cewa jaka ce ita to shi yasa ku dinga hankali kullun idan mun zo darasi haka muna yi muna sako muku da maganar aqida saboda in ba haka ba zaki dai ki fada hannun wasu miyagu baki ankara ba ki fada cikin mugayen mutane saboda haka wannan suna na Humaira annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi da shi shine jar yarinyan nan yar kyakkyawar yarinyan nan annabi yana fada mata haka dan ya kwantar mata da hankali wa waccan ma'ana da yan shi'a suka dauki abin suka bashi ba Allah ya kiyaye saboda haka dai ya halatta mata ta dinga gaya wa mijinta ire-iren waɗannan abubuwan dan ta jefa farin ciki da annashuwa da jin daɗi a cikin ransa da kuma zuciyarsa wa inda ma qalatu sayyida Aisha lin nabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da nana Aisha ta ce wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasulullah ya kai manzon Allah haka nana Aisha take faɗa annabi idan tana cikin nutsuwa ta ce ya rasulullah ya kai wannan manzo na Allah to annabi ke kuma yana jin dadi domin daga cikin sunayen da annabi ke jin dadi idan an kira shi da su sunaye ne guda biyu na farko ka kira shi rasulullah manzon Allah na biyu kuma ka kira shi abdullah bawan Allah ina fata kun fahimci magana annabi yana so ka kira shi abdullah bawan Allah saboda shi yana so ya zama shi bawa ne na Allah domin idan ka zama bawa na Allah kuma Allah ne yadda kai bawan sa ne to automatically kai dan aljanna ne yanzu Allah ya yarda shi kake bautawa kenan ko to annabi yana son wannan suna to nana Aisha takan kira annabi da sunayen haka haka kuma idan ta zo za ta yi rantsuwa idan tana cikin annashuwa sai ta rantse da cewa wa rabba muhammadin na rantse da ran annabi muhammad abin nan ma na rantse da ubangijin annabi muhammad sorry na rantse da ubangijin annabi muhammad in kuma ranta a bace yake sai ta ce wa rabbul ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba to nana Aisha annabi yana gane ranta bace yake yau ya bata mata rai kenan sai ta rantsewa da ran da sunan ubangijin manzon Allah sai ta rantse da cewa ubangijin ka'aba sai ta cire sunan annabi sai ta sa sunan ka'aba a gurin na fata an fahimta kin san haka mu ma anan idan mutum yana cikin annashuwa zai kira mamansa mamar Ahmad da Allah zo mana amma idan ran sa a ce ke ni ina kike ne kam ko ba haka bane wata wata kuma wanta ta hitsaye ta ki amsawa kai ta ina kike ne ta ki amsawa sai idan ka kira sunan da ka saba sai ta amsa he ta zo wata kila cikin bacire ka ce wato ina ta kiran ki ba za ki ce a yanzu fa naji ka kira ni sau daya ka ce mun wancin imam mamar ahmad shine na taho yau he ne ka kira ni baki zin na ta tuwa ina kike ba ce a ina kike ni ban da sura ne zaka ce min ina kike to wannan yana faruwa sosai to haka ita ma matar tana da wannan idan misali tana da wani suna da take kira miji da shi to za ta kira shi amma idan ran ta bace yake duk abin da za ta yi ta ce ba shine yake kaza yake kaza yake kaza ba to waye shi ha shi din mana ha to waye shi shi din dai ba shine yace mun kaza yace mun kaza yace kaza yace kaza ba za ta faɗi sunan ba saboda ran ta bace yake to duk wannan yana faruwa wato muna faɗin wannan ne saboda kowa ya gane wato a mu'amalar da muke yi da junan mu akwai al'amura da ya kamata mu dinga gyarawa a matsayin mu na musulmi waɗanda suna kyautata alaka tsakanin juna suna kuma bada alama da take nuna cewa akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin mu ina fata kuna fahimta idan ba a yi wannan ba to wannan yana nuna cewa ba ma san gyara kenan a cikin al'amuran mu kuma mu abinda kullum muke kira gare shi shine inda matsala take a samu gyara saboda al'amura su mika su tafi yadda ake bukata an gane Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa wa inda ma qalata sayyida aisha ya rasulullahi kullu sawahibi lahunna kunya ya manzon Allah duk abokan zamana kishiyoyi na kamar yadda kuke faɗa to ku ji nan anan nana aisha take sawahib jam'u sahib me ake nufi da sahib da larabci shine abokin zama abokin mu'amala ina fata kun fahimta kin ga anan bata kira su adra kishiyoyi ba sai ta kira su sawahib abokan zamanta to abin da ya kamata kenan wallahi ku ji tsoron Allah ki daina cewa kishiyata a Hausa samfarerar Hausan aka ce kishiya wato abin da suke opposition din juna shi yasa ake cewa tauhidi kishiyar shirka ko ake cewa sunna kishiyar menene bid'a wato abin da bai yiwuwa su haɗu guri ɗaya su zauna lafiya shi ake nufi da kishiya fa a Hausa kin dai kin yadda bai yiwuwa a haɗu da tauhidi da shirka a zuciya ɗaya ba zai yiwu ba ko dole ɗaya ya bawa ɗaya guri imma dai shirka ta bar tauhidi a gurin haka ake so imma kuma tauhidin shi ya matsa shirkar ta zauna haka in kin yadda da bid'a da sunna ba ta zama guri ɗaya to guri ɗaya haka ne ko ba haka ba imma dai bid'a ta tafi sunna ta zauna haka ake so imma kuma sunna ta tafi bid'a ta zauna to haka in kika yarda da wannan to ki yarda in kin ce wance kishiya ta ne ma'ana ba zai yiwu ku zauna guri ɗaya ba kenan kamar yadda tauhidin tunda shirka ba zai yiwu su zauna ba yasa a Hausa tsakani da Allah ba a cewa wance kishiya ta ce tsakani da Allah sai dai a ce abokiyar zamana in ku kika bata ma'anar wannan sunan to abin da kike faɗa wa duniya shine wacce Allah ya hada ku zama da baka san zama da ita ba zai yiwu ku zauna guri ɗaya ba kawai kaddara ce ta Ubangiji yasa dole he kun zauna to yanzu wannan daidai ne tsakani da Allah ba daidai bane shi yasa sahiba ake cewa abokiyar zama abokiyar zama kin gana na Aisha tace kullu sawahibi gaba ɗaya abokan zamana tana nufin abinda kuke faɗa da Hausa kishiyoyi amma sai bata kira da su da kishiyoyi ba wanda kuma akwai kalmar kishiyoyin a larabci amma bata kira ba sai tace abokan zamanta lahunna kunya suna da kunya ga su Ummu Salama ko kin ga ai ba sunanta bane asali Ummu Salama uwar Salama da sauransu ina fata an fahimta to duk suna da wannan kunya din ni annabi bani da kunya ma'ana bani da wata alkunya da nake yi da nake da ita fa qala laha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na Aisha faktini bibniki Abdullah bibniki Abdullah ki yi wa kanki alkunya mana danki mai suna Abdullah to daga ranar sai aka koma ana kiran nana Aisha ummu Abdullahi uwar Abdullahi malamai suka ce wannan dalilin ya nuna ashe alkunya da suna ko da baka haihu ba ya halatta kina nan kina secondary school yanzu kina aji biyar kina aji uku kina aji hudu kina jami'a kina level 1 ko level 2 a kira FCE kina NCE 1 NCE 2 ko kaza ko kaza sai ki wa kanki alkunya da wani suna da kike so a ce kina da wannan suna dan me wannan suna in kin haihu zaki iya sa wannan dan wannan babu laifi misali a cikin sunayen mata akwai wani suna da yake burge ki kina fatan ranar da Allah ya sa kika yi aure in kika haifi ya mace zaki sa mata wannan suna to sai ki ce a dinga kiran ki mamar wanta tun daga yanzu ina fata an fahimta akwai wani aboki ma ana ce masa Abu Mus'ab wannan Abu Mus'ab din ana kiransa da Abu Mus'ab tun yana aji biyu a secondary school aji biyu wallahi JSS 2 yanzu haka Abu Mus'ab din ya kai kusan Mus'ab din ya har yazo ya gama secondary school ya je jami'a ya dawo ya aure ya haifi da kuma ya saka masa Mus'ab din yanzu Mus'ab din ya kai kusan shekara 9 ya girma amma fa uban tun yana dan shekara 10 ake kiransa da Abu Mus'ab ya halatta jama'a kun fahimci magana saboda haka kina yi wa kanki alkunya da da ko ya ko suna da kike jin dadin sa kina bukatar sa sai ki wa kanki alkunya da bi koda baki aure ba kuma koda baki haihu ba to shine ake wa nana Aisha alkunya da wannan suna na Ummu Abdullahi wa huwa Abdullahi bin Zubair shine Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda ibn ukhtiha Asma dan addatta mai suna Asma'u binti Abi Bakar ne Siddiq ina fata an fahimta to danta sai ake masa alkunya da shi Allah ya kara mata yadda wa kana min ahabbin nasi ila qalbiha kuma nana Aisha tana son wannan yaro tana jin sa a cikin zuciyarta fa kana yaqulu laha ya ummu Abdullah sai manzon Allah ya kasance yana kiranta ya ummu Abdullah yake uwar Abdullah ina fata kuna fahimta to saboda haka ya halatta ki wa kanki alkunya da wannan Allah ya sa mu dace wa qala Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab Allah ya masa rahama yake cewa salasatun yusaffina wudda akhika abubuwa guda uku yana siffanta yadda kaunarka take a gurin dan uwanka na farko an tusallima alaihi idza laqitahu daga cikin abin da yake nuna kana son dan uwanka kana son mutum shine daga ka hadda hika ce assalamu alaikum wa rahmatullah alama ce da take nuna akwai kauna tsakanin kai da shi in san wani idan ba kaunar ka in kace assalamu alaikum ya ce barka dai ko ba haka bane yawa ko in ce miki sallama ya ce barka dai sannu ko ba san man ma ko mata idan kika tsani mace wallahi ko amsar ma a murjike sannu wallahi tallahi kina mata sannun kina mata wani kallon sama da ƙasa hakan nan yake ita kuma wannan wace ce ita kuma wannan wallahi ku ji tsoron Allah in mace ta tsani mace yar uwarta ba kallo wannan idan tai mata he hankalin ta ya tashi wallahi wance ina wani lafiya kina wani fari hakan nan kina daga ido sama da ƙasa kina lafiya sannu ko ma'ana wai bata kai ma ki kula ta ko ki sake mata ku yi hira ko ku yi magana ba to shine mallan yace daga abubuwa guda uku inji Umar dan Khattab yana daga cikin abin da idan dan uwanka ya maka to ya nuna yana kaunarka shine na farko ya maka sallama abu na biyu yace wa an tuwassi'a lahu fil majlisi in an zo zama yanzu ba nan muna gurin ta'alim ba sai wata ta shigo tana ta leke-leke ina ta zo kace wanta bismillah mana bismillah kina matsawa ta zo ta zauna alama ta take nuna kina kaunarta kuma ke mutuniyar arziki ce kuna yi a ku fada da karfi dai naji kasa-kasa ku kafa ke ga mata ta shigo kice wance bismillah tana ta leke-leke ina ta zauna kar ta zauna ta takura ku ko sai ki mata hannu wance eh bismillah ko kuma bai Allah ko baki santa ba bismillah zo ga guri kina matsawa ta zo ta zauna kusa da ki Umar yace wannan alama ta da take nuna cewa akwai wato hankali da nutsuwa da kauna tsakaninki da mutane abu na uku wa an tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilayhi ka kira mutun da mafi suna mai zakin da yafi so a gurin shi yanzu akwai wani yaro dan gidan Kanin Malam Dokoro akwai wani Alhaji Musa Dokoro watakila za ku san shi to akwai dan sa Muawiya Musa Dokoro yana kirara da wani suna wanda duk garin nan ba wanda yake kirana da shi ina jin dadi wallahi dadi nake ji wallahi in yi kirarin da shi an gane ku wallahi har a Facebook idan yayi rubutu sai ya rubuta min wannan suna in yi rubutu a kaina ko yi wata sanarwa akan wani karatun mu ko wani huduba ko wani darasi wallahi sai ya faɗi wannan sunan dadi nake ji idan na gani to yana daga cikin abin da yake sa kauna da so tsakaninka da dan uwanka ka dinga kiransa da wani suna da yafi jin dadi shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta cewa kana iya tambayar mutum wani wannan suna kafi so na kira ka da shi ya faɗa maka kai kuma ka dinga kiransa da wannan suna waqila fil hikma wasu malamai suka ce a cikin hikima al ismul hasan suna kyakkyawa yaftahu qalba sadiquka laka yana bude zuciyar dan uwanka a gurinka mata ma'ana kiransa da suna mai dadi yana sa ya saka ka a cikin ranshi an gane maganar da kyau ku yana sa ya dinga jin dadin ka ya dinga wato jin kaunar ka a cikin zuciyar shi to yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga kula da shi kiran sunan matarka da abu mai kyau da suna mai dadi da suna mai daraja wannan babban abu ne wanda yake sakawa ka ainihin wato samu soyayyarta a cikin zuciyarka haka ita ma ta kira ka da sunan ainihin wato ka kira ta da sunan ainihin wato mai dadi mai kyau wanda take so wannan abu ne wanda yake sakawa ta dinga jin ka a cikin ranta kuma tana ƙara kaunar ka a cikin zuciyarta Allah ya ba mu iko wannan babi na kiran mata ko miji da suna mai dadi shi ma yazo karshe zamu shiga babin khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli to sai dai lokaci ya kure saboda ba ma so mu dinga tsawaitawa yayawa zamu dakata a nan abinda muka faɗa daidai da ni da ku ina addu'a Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah fata Allah ya fe mana kafin mu rufe muna so wannan bayani ya dan shiga cikin karatu a farko dai akwai mahaifiya ta ba ta da lafiya jama'a ta zo ta tana gari amma tana asibiti a halin yanzu tana asibitin a Hajas an ba ta gado yau kwanan mu hudu ina tsammanin a asibitin amma dai alhamdulillah fitowa ta yanzu daga can nake na yi wannan so jikinta da sauki kware da gaske eh amin summa amin ta yi ta mun addu'a tana ta samun albarka kafin na fito to shi yasa kuke ga muke tafiya lami lafiya da izinin Allah saboda muna samun albarkar iyaye Allah kara musu lafiya so ina buƙatar gaskiya a sana addu'a a sata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafadunta subhanahu wataala ya sa mu gama da su lafiya sannan kuma akwai ɗaya daga cikin malamanmu na wannan makaranta Malam Abdulrahman wanda yake daukar ƴan tahfiz shi ma yana da yassa yanzu haka tana kwanta asibiti ba ta da lafiya to gaskiya muna barar a sashi shi ma addu'a Allah ya ba wannan yarinya lafiya shi ma dazu yake ga mun cewa gaskiya jikin da sauki akwai wani gwaji ne da aka kai amma result din bai fito ba kusan ma da an sallame su kwarai da gaske to haƙi ne akan mu a matsayin mu na abokan zama da kuma ana taimakon juna wajen karantarwa da mun dinga yi wa junan mu addu'o'i da fatan Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya kuma sa mu gama da duniya lafiya sannan akwai malam Abubakar Sadiq Pharmacy shi ma ba shi da lafiya da kuma Yassa Hanifa ita ma ba ta da lafiya serious dan shi ma kusan ya kai kusan kwana uku ko hudu karshe ma san da aka kwantar da shi a Sunna Clinic so yana buƙatar addu'a yanzu nan da iso nan na kira shi a waya nake tambaye sa yanayin jikin yace mu lalle jikin da sauki sosai to da shi da Hanifa da Allah mu sa su a addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su a lafiya a sannan akwai ɗaya daga cikin ɗaliban mu nan ana kiranta Aishatu Sabo yanzu nake samun labari karfe 1 za a yi jana'izar mahaifiyarta yarginan Alhaji Sabo na jin mai yadi ko Sabo mai yadi Sabatu mu ne ko Sabo mai yadi ne Sabatu mu so matarsa mahaifiyar ita wannan ɗalibar tamu Allah ya mata rasuwa yanzu nan na shigo ake ban labari karfe 1 za a yi jana'izar ina jin a kofar gidan muna addu'a na IFMC ne ko na'am IFMC ne so muna addu'a Allah ya gafarta wannan baiwar Allah Allah ya mata rahama Allah madaukakin sarki kai haske da rahaba a cikin kabarinta subhanahu wataala ya ainihin wato sa mu cika da imani sannan akwai ɗaya daga cikin abokanmu aminanmu malam baba Ibrahim yana buƙatar masasha addu'a kwarai da gaske dangane da wasu al'amura da yasa a gaba muna addu'a Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi Allah kuma yayi masa damuwoyi da matsalolin da yake fama da su da sauran al'ummar musulmi gabaki daya akwai ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na social media malam Aminu Ladan Koli za ku lura kamar ba shine yanzu yake dauka mana karatu ba to yayi tafiya ne zuwa wani gari a dalilin aiki da muke tsammanin zai samu koma ya samu to muna addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan tafiya tasa abin da yaje domin sa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi ya sa albarka kuma a ciki ya sa a gama da duniya lafiya akwai yaya na malam Sulaiman Yunus da ya kawo mahaifiyata domin lokacin da jikin ya tashi a can muka yi ta communicating har kaman zan tafi to sai jiki yayi sauki sai ta ce kar na zo babu bukatar sai na zo to jiki yayi sauki a wancan lokaci to daga baya kuma jiki ya tashi har ya kai matakin da kusan ta kwana ba ta yi bacci ba to na bukata akan zan tafi can gurin ta sai ta ce a'a ita bari ta zo nan to shi wannan yayin nawa shine ya dauko ta ya kawo ta so muna masa godiya da addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan hidima da ya mana na dauko mahaifiyata ya kawo ta har nan gurina na addu'a Allah ya saka musu da aljannar firdausi sauran jama'a da sauran bayin Allah na san akwai masu bukatar addu'o'i da yawa Allah ya biya wa kowa bukatunsa subhanallah
tota an ba da su ga mijin ya ba da su ga yan uwansa
na'am
inda kuma an ce za su dafa
ta to akwai mata da ta turo cewa ba ta da lafiya tana bukatar addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya akwai kuma mata da sun rabu da mijinta amma yanzu alhamdulillah an daidaita za ta koma to akwai matsala guda ɗaya shine lokacin da suka rabu da mijin ya kyautar da ƴaƴanta ga ƴan uwansa ma'ana duk ya rabar da su dan su rike su wannan yana daga cikin illar mutuwar aure dama shine lokacin da kika bar gida ƴaƴanki baki da control akan su domin tunda ubansu yana raye shi zai rike kayansa sannan kuma zai iya kai su inda watakila kafin ki gansu ma sai hankalinki ya tashi to yanzu za ta koma kuma an ce lalle wannan ƴaƴa ba za su dawo gabanta ba to ba muna da shawara mu da zamu bayar tunda har an yarda ta dawo to muna ganin a taimaka mata domin uwa da ɗafa raba su yana da wahala kuma yana da matsala ba ta shiga tashin hankali zai zama ta dawo gidan mijin ne amma zuciyarta tana raba biyu wata zuciyar tana can wata zuciyar tana nan da haka idan mijin yana jin mu da ya ji tsoron Allah in dai ba wata matsala ce ta sa ba zai dawo da yaran ba wanda shari'a ta yarda da wannan matsalar kuma a rike yaran saboda ita ba don Allah muna roƙon sa ya taimaka ya dawo mata da ƴaƴanta in ma ba duka ba a dawo mata da wasu ayi hakuri tunda dai an yarda ta dawo gidan mijinta to ayi hakuri a dawo mata da ƴaƴanta wannan shine abin da muke bada shawara da kuma roƙo saboda na san irin yadda zakun raba uwa da ɗa yake saboda akwai wata daga cikin ƴan uwana da haka ta faru da ita wanda abin bai mana daɗi ba gabaki ɗaya to muna addu'a Allah ya yaye Allah kuma ya dawo da su gabanki to wannan dai shine a takaice abin da zamu faɗa a yanzu muna addu'a abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike gani da ku Allah ya yafe mana sauran bayin Allah da muke tare da su a nan tun daga san kansu ƴan kwamiti na wannan masallaci muna addu'a subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi da kuma su ƴan kwamiti na mata wanda su suke shirya wannan ta'alim muna addu'a Allah ya saka musu da aljannar firdausi sannan kuma da kuke nan na sani akwai bukatu da yawa wanda ake da su muna addu'a kowa Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu sauran ma'aikatanmu su malam Usman da malam Usman da suke dauka mana karatuttukan nan muna addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi abinda suke nema a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya basu subhanahu wataala ya sa aljanna ce makomar mu da mu da ku da su baki daya zamu dakata anan